sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan dare. Da fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya. Yau Asabar 16 ga watan Mayu na shekara ta 2020 a Aisha Tula ce tare da Sarfila Hashir Gumal da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa kungiyar likitoci a Najeriya ta bayyana damuwarta akan takaddamar da ke tsakanin gwamnatin jihar Kogi da cibiyar hana cututtuka masu yaduwa.
A dai kokari a ga yadda za a yi su yan CDC sun aikin su a Kogi, saboda mun ba su samu sun aiki ba, ba za a san cewa ko akwai cases a Kogi ba ko babu.
Sannan muna tafi da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Ka'almasi Garba ke gabatarwa.
Daitace zakkar fidda kai ina matsayin wanda ya azumi amma bai zakkar fidda kai ba.
Daga bisani muna tafi da labaran wasanni daga nan Washington, amma kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Sama da mutum miliyan 4.5 ne a fadin duniya suka kamu da cutar coronavirus, kuma sama da mutum 300,000 ne suka mutu saboda ita. Amurka da Rasha da kuma Birtaniya su ne akan gaba a jerin kasashen da suka fi samun COVID-19. Amurka tana da mutanen da suka kamu da cutar kusan miliyan 1.5. Ita kuma Rasha da ake zargin ba ta faɗin gaskiya kan yawan masu cutar, tana da kusan mutum 263,000. Sai kuma Birtaniya wadda ta biyo baya da sama da mutum 238,000. Wani sabon bincike da hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi ya yi gargaɗin cewa hankali sai cutar ta kama kusan mutum miliyan 250, kuma mutum 150,000 a nahiyar Afirka za su iya mutuwa idan har ba ɗauki matakin gaggawa ba. Binciken da aka wallafa shi jiya Juma'a a mujallar lafiya ta duniya BMJ ya yi hasashen za a samu ragowar masu kamuwa da cutar a wasu yankuna na duniya irin yankin Turai da Amurka. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana fatan za a samu rigakafin cutar coronavirus zuwa ƙarshen shekarar nan, kuma Amurka tana aiki da sauran ƙasashen duniya domin tabbatar da yunkurin da ake zama ɗaya a duniya. A wajen wani taro da aka yi a fadar White House, Trump ya ce gwamnatin Amurka za ta saka hannu a duk manyan allurar rigakafin da ke kan gaba, kuma waɗanda ake da su da alamu za a samu nasarar rage su zuwa 14 kafin daga bisani a ƙara tantance su. Ya ce ana samun ci gaba cikin sauri, kuma gwamnatinsa za ta yi aiki cikin gaggawa domin ganin an raba rigakafin da zarar an samu. Duk da haka, Trump ya ce ko da babu rigakafin, dole ne Amurka ta yi shirin buɗe harkokin ƙasarta. Ya kuma ƙara da cewa sannan a hankali cutar za ta ɓace ko da ko babu rigakafin. Wata kotun ƙasar Iran ta yanke wa 'yan rubukan nan ya ƙasar Faransa kuma ya rasalin Iran Fariba Adelkha hukuncin ɗaurin shekaru 6 a gidan yari, a cewar lauyanta. Lauyan Said Dahgan ya ce an yanke wa Adelkha hukuncin ɗaurin shekaru 5 saboda jefa tsaron ƙasar cikin haɗari, an kuma yanke mata shekara guda kan laifin yaɗa farfaganda kan gwamnatin ƙasar. Faransa ta yi kira da a saki Adelkha, amma Iran bata amincewa Iraniyawa ba zama 'yan ƙasashe biyu a lokaci guda ba. Adelkha mai shekaru 60 mai nazarin mu'amala da al'adar al'umma an kama ta a watan Yunin da ya gabata tare da Roland Machel, wani mai ilimi 'yan ƙasar Faransa. Sai dai Iran ta saki Machel tun farkon wannan shekarar a wani bangaren musayar fursunoni da Faransa.
Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Sojojin Mali sun hallaka 'yan bindiga wajen 30 a wani samaman da suka kai, a cewar rundunar sojin ƙasar jiya Juma'a, wanda shine na baya-bayan nan a tashin hankalin da ake yi a wannan ƙasa ta yammacin Afirka da yaƙi ya daidaita. Sojojin na Mali sun bayyana kashe abin da suka kira 'yan ta'adda ta kafar Twitter, kuma suka ce al'amarin ya faru ne daura da iyakar ƙasar Burkina Faso mai makafataka da ita da yammacin ranar Alhamis. Ta ƙara da cewa ta kuma ƙwato wasu mashina guda 25 da wasu kayan aiki ba tare da wani cikakken bayani akan wannan harin ba. Firayim Ministan Mali Bambo Sisi na ƙarfafa sojin ƙasar a garin Dekal. Ƙasar ta Mali na ƙoƙarin shawo kan wani tawayen da ya ɓarke a shekarar 2012 da sunan Islama, wanda kuma ya sanadin mutuwar dubban sojoji da fararen hula tun sannan. Duk da kasancewar dabban sojojin Faransa da na Majalisar Dinkin Duniya, wannan tashin hankalin ya ga mai yankin tsakiyar kasar, sannan ya yadu zuwa kasashe makwabta irin su Burkina Faso da Niger. Mutane akalla 26 cike har da fararen hula sun halaka a wani harin da wasu ƴan bindiga waɗanda ba a san ko suwaye ba su kai sansanin rundunar kai ɗaukin gaggawa ta RSF da ke garin Kaduna na jihar Kordofan ta Kudu. Komandan rundunar ta RSF General Hamdun Dagalo ya yi Allah wadai da wannan harin. Hukumomin garin na Kadugli sun ce wasu mutane ne sanye da kakin soji kuma ɗauke da bindigogi suka kai harin kan sansanin na RSF. Baya ga waɗanda suka mutu ɗin, kuma wasu kuma guda 19 sun samu raunuka, kuma an ɗauke su da jirgin sama zuwa Khartoum saboda a musu jinya. A cewar Manjo Janar Rashid Abdulhamid Ismail, gwamnan soja na jihar ta Karfadon ta Kudu, babu dai wanda aka kama zuwa lokacin hada wannan rahoton, kuma har yanzu ba a san ko suwaye ɗan bindigar ba, to amma an ce sun iso ne a wasu motoci hudun Land Rover. Janar Dagalo, wani mamban majalisar kolin kasar Sudan, ya kira wannan harin aika-aikar siyasa. Ya zargi wasu da bai bayyana sunayensu ba da kokarin haddasa husuma a kasar ta wajen kawo rigima kabilanci tsakanin mazauna wurin da kuma haddasa rigima tsakanin rundunar ta RSF da sojojin Sudan.
Sarfilu Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu je ga rahotonmu. Yayin da takaddama ta barke a tsakanin cibiyar hana cutuka masu yaduwa ta kasar Najeriya NCDC da gwamnatin jihar Kogi game da hana cibiyar gudanar da aikinta kamar yadda ya kamata akan COVID-19, kungiyar likitoci a kasar ta nuna damuwarta. Ga wakilinmu Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana rahoton.
Kungiyar likitocin Najeriya ta nuna damuwa matuka akan abin da ke faruwa a tsakanin gwamnatocin jihohin Kogi da kuma Cross River, sannan da hukumar kula da cututtuka ta Najeriya NCDC akan cutar corona. Shugaban kungiyar likitocin Najeriya Professor Adedayo Faduyila ya shedawa manema labarai cewa lamarin jihohin Kogin da Cross River abu ne mai matukar tayar da hankali, a saboda haka akwai bukatar fadar shugaban Najeriya ta shiga tsakani, musamman akan jihar Kogin, inda hukumar ta NCDC take zargin cewa gwamnatin jihar Kogin ta boye wani abu akan wannan cuta ta corona. Har yanzu lokacin hada wannan rahoto dai, gwamnatin jihar Kogin ta dage cewa babu cutar corona a jihar. Dr. Aliyu Yabagi Shehu, memba ne a kungiyar likitocin Najeriya da ke jagorantar wata kungiyar ba da shawara akan kula da lafiyar mata da kuma yara kanana a Najeriya, ya ce bukatar su ita ce a bar hukumar kula da cutar tukar ta Najeriya wato NCDC ta gudanar da aikinta a jihar Kogin.
A dai kokari a ga yadda za a yi su NCDC su aikin su a Kogi, saboda mun ba su samu san aiki ba, ba za su san cewa ko akwai cases a Kogi ba ko babu. Kuma idan ba su basu aiki ba, aka gane cewa akwai cases a Kogi ba, za a dinga dauka kamar ba kesa a Kogi, kuma yana ya zamanto cewa shi kesa din yana ta zagayawa cikin Kogi. To kuma ba ba yauki mataki da sauri ba, ai sai abun ya lalace, abun ba zai yi kyau ba.
To gwamnatin jihar Kogin dai ta ce tana kokarin tabbatar da matsayinta na ganin cutar ta corona bata shiga jihar Kogin ba, kamar yadda kwamishinan labarai na jihar Kogin Honorable Kensley Pango ya yi mun karin bayani ta wayar sa.
Thank you very much. Our position is that it is a virus that is devastating.
Yace nagode kwarai. Matsayinmu a wannan jaha, wannan wata cuta ce da ta addabi duniya a halin yanzu. To amma abin da ya rataya a wuyanmu yanzu a jihar Kogi shine abubuwan da jama'a ke bukata shine mu kaddamar da wayar da kan jama'a, saboda mutane su san abin da za su yi domin kaucewa kamuwa da cutar ta corona.
And also we have isolation centers
Haka zalika mun bude cibiyar kula da tantance masu cutar mun kuma kara fadada kayan aikin kula da lafiya a jihar Kogin domin samun damar kare jama'a daga kamuwa da wannan muguwar cuta ta corona. Mustapha Nasir Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria.
To a gaida Mustapha Nasir Batsari, masu sauraro kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Lallai kan mun gama da amsoshin tambayoyi kan batutuwan azumin watan Ramadan, to amma ganin yawan tambayoyin da muka samu kan wani batu kuma mai alaka da wannan wata na ibada, wato zakkar fiddakai ko zakkatul fitr, daga wajen mutane da dama irin su Lawan Sani na Kawu da Wura da Usman Mani Kafuntuwa da Abdullahi Laki Funtuwa da Hussein Abba Damban da dai sauran jama'a masu tambayoyi kamar haka. Mecece zakkar fiddakai? Ina matsayin wanda ya azumi amma bai yi zakkar fiddakai ba, a wani lokaci ake bayarwa, wa ya kamata a baiwa zakkar, da dai sauransu, mun nemi amsoshin tambayoyin. Haka zalika za a ji ansar tambayar Malam Garba Dauda bin Afan unguwar Jaji Kwatisku, mai cewa wai shin me yasa idan aka tsoma hannu cikin miya musamman ta ganye kamar yakuwa haka, idan miyar ta kwana sai ta lalace, amma idan aka sa lude cikin miyar koda ko ta kwana ba ta lalacewa? To bari mu fara da kashi na farko na amsoshin tambayoyin dimbin masu sauraron mu game da batutuwan da suka shafi zakkar fiddakai ko zakkatul fitr. Idan masu tambayoyin na tare da mu, mun sake komawa ga shugaban majalisar malaman Izala Shiyar Birnin Tarayyar Najeriya Abuja kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, wanda ya baku amsoshin ku kamar haka.
A jama'a masu sauraron mu da suka aika da waɗannan tambayoyi, ina mana fatan alkhairi. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Wato kamar yadda masu tambaya su Malam Lawan Sani Makawu Daura suka gabatar da tambaya akan bayani kan zakkar fiddakai, wato ita wannan zakatul fiddakai, wato zakatul fitr ko kuma zakkan kono, sunna ce muakkada, wato ma'ana sunna ce mai ƙarfi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wacce kuma Annabi ya farlanta ta, ya dora ma duk wanda yayi azumi yake da dama a matsayin wajibi, ya wajabta mana kuma ya dora mana ga duk wanda yake da dama dole ne a gare shi. Dukkan musulmi, namiji ko mace, sannan yaro ko babba, sannan bawa ko kuma da, duka an farlanta mana fitar da wannan zakka ta zakatul fitr, wacce ake fitar da ita a cikin waɗannan kwanaki na goman ƙarshe na Ramadan, wadda za a fitar da ita ne a bada ta zuwa ga waɗanda suke mabukata akan haka din. Sannan kuma ita wannan zakatul fitr da kai ba kawai kuɗi ko wani abu ake fitarwa ba, ana fitar da ita ne da abinci, abincin kuma irin abincin da mutanen wannan gari ko wannan yanki ko wannan ƙasa suka fi amfani da shi. Alal misali, ana fitar da ita da alkama, ana fitarwa da shinkafa, ana fitarwa da gero, ana fitarwa da dawa, ana fitarwa da dabino, ana fitarwa da zabibi, ana fitarwa da sha'ir, da dai dukkan nau'o'i na abinci waɗanda shine ko wanda shine mafi rinjaye ga mutanen wannan ƙasa ko wannan yanki. To ana fitar da wannan zakatul fitr. Sannan kuma cewa menene matsayin wanda ya azumi bai iya zakatul fitr ba, wato zakkan fiddakai? To dama kamar da aka yi bayani, ai akan bada ta ne ga waɗanda suke masu rauni ko mabukata. Kenan wanda Allah madaukin sarki ya kaddara ya kai azumin, amma Allah bai hore mishi abinda zai fitar ya bada zakkan fiddakai da shi ba saboda talauci ko kuma rashi misali, to kaga wannan shi kansa ya san bai da shi, kuma babu inda zai nema ya samu. Sannan kuma Allah da ya kaddara Annabi ya farlanta mana wannan zakar, to Allah din bai bashi ba balle ya bayar, dan haka kenan ya shigo cikin waɗanda za a basu, dan haka yana daga cikin waɗanda za a basu su ma su yi bukin sallah, suna masu farin ciki tare da sauran ƴan uwansu al'umar musulmi. Dan haka idan ya kai azumi bai fitar da zakatul fitr ba saboda rashin dama, don bai samu ba, to kamar da muka yi bayani shi ma ya shigo cikin waɗanda za a basu din. sannan game da zakadin da ake fitarwa ga mabukata washin ya kamata wa ya kamata a bayar wa zakar to kamar da su waɗannan masu tambaya su Malam Usman Manika Mai Ruwa Road dake na can Funtuwa a jihar Katsina da kuma Abdullahi Laki to duk waɗannan bayanan shine ana fitar da wannan zakar ne kamar da muka yi bayani ake bada ta ga mabukata na farko tukunna a dubi mutumin da bai da abincin da zai ci a gidansa sannan kuma wanda yake akwai marayu su ma ana basu sannan masu rauni ta hanyar abin nan tsufa ta yadda basu da mataimaka su ma duka ana basu sannan kuma idan al'umma ta kasance a wadace take to har yanzu dai ba za a ce ba za a daina fudda zakkan ba dan haka za a nemi waɗanda suka fi bukata matsananciyar bukata a cikin mutane ko kuma ma akan nemi waɗanda misali in su ne mafifita to waɗanda suke ƙasa da su wanda su abincin da suka tanada bai kai su yi amfani da shi su ci daga yau har zuwa kwana guda ko kuma kwanaki kidayayyu ba to su a irin wannan yanki ko irin wannan ƙasa to su suka fi cancanta a ba su wannan zakata fiddakai wato zakatul fitr game da tambayar da ake cewa menene muhimmancin bude baki da ake yi da alkama a ranar sallah karama to babu shakka yawanci bisa al'ada zaka ga ran da aka ce yau an waye gari za a tafi sallan Idi a ranar sallah karamar sallah wato sallat abinnan Eidul Fitr zaka iske yawanci mun taso sai ka ga bisa al'ada ana raba alkama akalla kwaya bakwai ko kuma dai kasa da haka kuma abin da ya samu wai sai a ce alkaman ma ba za a tauna ba hadiya za a yi to wannan gaskiya al'ada ce ba wani abu ne wanda yake da nassi wanda yake sarihi wanda yake ya bijiro daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ga haka za a yi ba amma dai abin da yazo cikin nassi tabbatacce shine ranar da aka ce rana ce ta sallah wato ma'ana safiyar sallan Idi na azumi shine ita ce karamar sallah ko kuma salatul fitr Idul Fitr to akan bukaci a ci abinci ne a koshi ita yadda dai ba zai takura mutum ko kuma ya hana shi walwala ba da safe tun kafin a je Idi din za a ainihin ci abinci sannan a je masallacin Idi saboda haka abin da ake yi kenan sannan kuma ba wai cin abincin ba kawai a'a duk abin da aka yi na farko bayan an yi wanka ko an ci abinci din za a yi wanka ta ainihin wato ibada wankan tsarki kamar yadda ake wankan janaba duk sufofin su ɗaya ne sai dai wajen niyya wannan sunna ce mai karfi mutum zai yi ya sa tufafinsa sababbi in Allah ya hore masa idan kuma bai da su to ya sa abin da ya sawwaka ya shafa turare sannan an so ya ainihin wato riki wata yar sanda ko kuma wani abu dai a hannunsa in ta samu yana dan dogarawa da shi yana tafiya da shi sannan in ya tafi masallacin a hanyar da ya tafi to an so inda hali ya canza hanya wajen dawowa to sannan kuma in ya isa masallacin to tunda ita sallar kanta nafila ce to ba a yin wata nafila kafin ta wato ma'ana mutum kafin zuwan liman ya ce bare yi tahiyatul masjid a ranar Idi ba a yi sai dai kawai ya zo ya zauna kafin ya tafi din kuma yana kan hanya yana ɗan kabarbarin sa Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd har ya isa masallaci ya zauna sannan da liman ya zo ba a tada ikama sai dai a miƙe kawai ayi kabarin harama sannan ayi kabarorin da suke biye ma wannan liman ya jagoranci mutane salloli raka'a biyu sannan bayan ya yi da sallar yayi sallame to sannan kuma ya ainihin gabatar da huduba wa al'umma musamman halin da al'umma take ciki a wannan yanayi da kuma abin da ya shafi muhimmancin ayyuka na azumi da aka yi da kuma zakatul fitr din duka
to sai kuma tambayar Malam Garba Dauda bin Affan unguwar Jaji Fatuskum bai cewa wai shin me yasa idan aka tsoma hannu cikin miya musamman ma ta ganye kamar yakuwa haka idan miyar ta kwana sai ta lalace amma idan aka sa lude cikin miyar koda ko ta kwana miyar ba ta lalacewa to idan mai tambaya Malam Garba na tare da mu ga Dr. Sa'ad Mummuni da ke nan Amurka da ansarka
wannan tambaya ce mai muhimmanci kuma kafin a ci gaba da ansa tambayar Malam Dauda ta yadda me yasa an taba abinci da hannu yake saurin lalacewa ya kamata fahimci mayin da abinci ma yake lalacewa da kuma ya ake gane cewa abinci ya lalace mafi yawancin lokaci za ka ga idan abinci ya lalace za a lura da cewa ɗanɗanin shi ko yanayin ganin shi a ido ko kuma ƙamshin abincin ya canza ta yadda abincin zai riƙa wani hamami ko kuma wani wari ko ɗanɗano mara daɗi. A yayin da hakan ya faru za ka ga abincin ba zai yi a ci shi cikin daɗin rai ba ko kuma cikin kwanciyar hankali, mafi akasari ma sai dai a zubar da abincin idan hakan ya faru. Abinda bincike nuna cewa sun fi kawo lalacewar abinci ƙwayoyin halitta ne wanda ido baya iya gani, wanda ya haɗa da dangin su wanda ake kiransu fungi, wanda za ka ga wani lokaci su suke kawo hunhuna-hunhuna da kuma nau'in bacteria. Sauran wa'insu ƙwayoyin halittan ma da ido bai iya gani za su iya kawo lalacewar abinci, amma wa'innan nau'o'in guda biyu su ne suka fi tasiri wajen lalata abinci. A lokacin kuma da suka lalata abinci sukan fitar da wa'insu sinadarai wanda za su iya kawo illa ko kuma su ne suke canza ma abincin launi da kuma yanayin halin da abincin yake ciki. Ko wani lokaci ya kumbura yana tsami ko kuma yana wani hamami ko yana tsaki da makamancin haka. Abin da yake faruwa shi ne yayin da abinci ya sami aka taɓa abinci ko kuma wayannan ƙwayoyin cutan suka samu damar shiga cikin abinci da kuma yanayin gari ko zafi ko makamancin haka za ka ga abincin ya yi saurin lalacewa musamman idan aka bar abincin ya kwana. Su wayannan ƙwayoyin halittan suna hayayyafa ne cikin sauri ta yanda kafin ka ankara sun mamaye abincin kuma sun lalata shi cikin ƙanƙanin lokaci. A gurguje a kan amsan tambayar me yake faruwa idan an sa hannu a miya ko kuma a cikin abinci aka bar shi ya kwana yake saurin lalacewa, saboda hannu yana ɗauke ne da irin wayannan ƙwayoyin halitta ko kuma ƙwayoyin cuta wanda ido baya iya gani. Shi yasa a mafi yawancin lokaci ake ba da shawaran cewa a riƙa wanke hannu akai-akai ko ba don wani lokacin cuta ba, kafin a ci abinci ko bayan an ci abinci ko bayan an fito daga bahaya da makamantan haka. Ya kamata mutum ya sa sabulu da ruwa mai gudana ya wanke hannun shi sosai, ya kuma kai kamar sakan 30 yana cuɗa hannun yana wankewa kuma ana ɗaurayewa. So yayin da mutum bai wanke hannun shi da kyau ba, sannan kuma ya taɓa abinci aka bar abincin ya kwana ko kuma ya kai wani lokaci na awanni, za ka ga cewa mafi yawancin lokaci ƙwayoyin cutan sun samu shiga cikin wannan abincin ta yadda za su ci gaba da hayayyafa kuma su ɓata abincin. Amma abin da nake so a fahimta a nan shi ne abinci zai iya lalacewa ba tare ko kuma ya sa cuta ko kuma ya sa illa ba tare da ya nuna waɗannan alamun tsami ko hamami ko kumburi ko wari ba, saboda wani lokaci wayansu ƙwayoyin cutan ba su kai ga lalata abincin ba ko kuma su ba haka suke ɓata abinci ba, ido ba zai iya gani ba ko baki ba zai iya ci ba, za su lalace kuma sannan za a iya samun ruɓewar ciki ko kuma wanda ya rashin lafiya da wannan ɓataccen abincin zai iya kawowa. Abu mafi ala a nan shi ne duk mutumin da yake mu'amala ko yake taɓa abinci ko yake haɗawa ko kuma shi ne zai ci na kanshi ya kamata ya wanke hannu, idan ba da kayan cin abinci kamar cokali ko makamantan haka zai anko cokali da sauran nau'ikan irin waɗannan kayan da ake amfani da su wajen cin abinci ko ludayi ko makamantan haka ba. Su ma ya kamata idan za a yi amfani da su wajen cin abincin a tabbatar cewa an tsaftace su an wanke su kafin a sa su a cikin abinci. To a takaice dai shi ne ansar shi ne ba wai lallai miya ko ita kaɗai ba, duk wani abinci ma da hannun da yake ba wankakke ba ko kuma yake da cikakkiyar tsafta aka taɓa abinci da shi aka bar shi zuwa wani lokaci ya Allah ya kwana ko kuma bai kwana ba har waɗannan ƙwayoyin cutan suka sami damar hayayyafa zai lalata abincin a wannan yanayin yadda abincin ma ba zai iya ciwa ba. Idan kuma har mutum ya ci zai iya kawo mai illa, amma ba kowanne ƙwayoyin halitta suke kawo hakan ba, amma dai abu mafi ala shi ne da abincin da ya lalace kada a ci. Da fatan wannan amsar ta gamsar da Malam Dauda da kuma wayansu masu irin wannan tambayar. abin da dai na biyu kuma shine ya kamata mutane su gane cewa ba wani sidabar bane ko wata iska ko wata aljana ko wani makamantan haka suke lalata abinci cikin dare. An taba abinci da hannu, a kwayoyin cuta ne wanda ido baya iya gani suke, ko kuma kwayoyin halitta wanda ido baya iya gani suke lalata abinci. A yayin da aka taba shi da hannu yake saurin lalacewa ya sami gurbata da kwayoyin halittar da suke bata abinci.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshi kan zakatul fitr da kuma ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin shugaban majalisar malaman Izala Shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri wanda ke ansa mana tambayoyi kan zakatul fitr da kuma Dr. Sa'ad Mummuni wanda ya ansa mana tambaya kan yadda abinci kan lalace idan aka tsoma hannu ciki, sai kuma injiniya mana wannan lokaci Haili Halu. Ni Ibrahim Kalama Sigi Garba ke cewa sai kuma makon gobe.
A gaida Ibrahim Kalama Sigi Garba, yanzu kuma sai a dakaci labaran wasanni a takaice daga Washington.
Wasanni a takaice. An dawo fagen daga a kasar Italiya inda gasar Bundesliga ta kasance babbar gasa ta farko da aka soma fafatawa bayan da aka dakatar da dukkan lamuran wasanni a duk faɗin duniya sakamakon annobar coronavirus. An soma ci gaba da gasar ne tare da karawa tsakanin Borussia Dortmund da Schalke 04 inda Dortmund din ta yi galaba da ci 4 da nema. An buga wasanni a filin da ba ƴan kallo tare da mutanen da ba su wuce 300 ba ga baki ɗayan filin wasan mai ɗaukar mutum 80,000 da suka kunshi ƴan wasa da jami'an su da jami'an da ke kula da filin wasa, sai kuma wasu ƴan jarida kalilan da aka baiwa damar shiga. Tun da farko dai ƴan wasan sun isa filin wasanni a rarrabe cikin motoci masu yawa a maimakon mota ɗaya da suka saba shiga, yayin da kuma aka bada tazara tsakanin jami'ai da ƴan wasan da ke zaune a benci waɗanda kuma duk suka sanya takunkumi a fuskokinsu. A kasar Belgium ko an tabbatar da kungiyar Bruges a zaman zakarun gasar Ligue ta kasar ta bana bayan da aka cimma matsayin rufe gasar ba tare da an karasa ta ba sakamakon annobar coronavirus. Kungiyar ce ke kan gaba a teburin gasar tare da tazarar maki 15 da ba za a iya kama ta ba a cikin wasa ɗaya da ta rage ba a buga ba a gasar. Wannan ne karo na 17 da kungiyar take lashe gasar a tarihi, kuma shine na uku da take daga kofin a cikin shekaru biyar. Wannan nasarar kuma ta baiwa kungiyar tabbacin samun gurbi a gasar cin kofin zakarun Turai a kakar wasanni mai zuwa. Dan wasan gaba na kungiyar Tottenham Son Heung-min ya koma kungiyarsa a London bayan kammala aikin yi wa kasar sa hidima na tilas a Korea ta Kudu. Son ya kwashe tsawon makonni uku tare da dakarun sojin kasar ta Korea ta Kudu, inda ya yi aikin soji ya kuma kammala a cikin fitattu biyar da suka kware a fannin harbi da sauran dabarun yaƙi. To sai dai dan wasan mai shekaru 27 ba zai shiga zaman kulle ba a London har sai in an auna an same shi dauke da cutar ta coronavirus, kuma yanzu haka yana da damar shiga kai tsaye a cikin takwarorinsa ƴan wasan kungiyar da za su soma a Atisayi a ranar Litinin. Murtala Faruk Sanyinna a Washington DC.
A gaida Murtala Faruk Sanyinna, yanzu kuma Sarfili ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Sama da mutum miliyan 4.5 ne a fadin duniya suka kamu da cutar coronavirus, kuma sama da mutum 300,000 ne suka mutu saboda ita. Amurka da Rasha da kuma Burtaniya su ne a kan gaba a jerin kasashen da suka fi samun COVID-19. Amurka tana da mutanen da suka kamu da cutar kusan miliyan 1.5. Ita kuma Rasha da ake zargin ba ta faɗin gaskiya kan yawan masu cutar tana da kusan mutum 263,000, sai kuma Burtaniya wadda ta biyo baya da sama da mutum 238,000. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana fatan za a samu rigakafin cutar coronavirus zuwa ƙarshen shekarar nan, kuma Amurka tana aiki da sauran ƙasashen duniya domin tabbatar da yunkurin da ake zama ɗaya a duniya. A wajen wani taro da aka yi a fadar White House, Trump ya ce gwamnatin Amurka za ta saka hannu a duk manyan allurar rigakafin da ke kan gaba, kuma waɗanda ake da su da alamu za a samu nasarar rage su zuwa 14 kafin daga bisani a ƙara tantance su.
To masu sauraro, da haka muka zo ƙarshen jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe insha Allahu za ku ji wasu abokan aikin namu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Kumal da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Hailu Haile da ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yau Aishatu Silace ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington.